sauraron Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan daren wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na yammaci a nan gundumar Colombia. A yau Asabar 18 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto dake bayyanar da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin dauka a game da kamfanin yanar gizo na Twitter. Haka sai a ji matakin da shugabannin kasashen Afirka ke shirin dauka don kawo ƙarshen matsalar kusan sojoji na juyin mulki a nahiyar, wanda hakan barazana ne ga jaririyar demokradiyya. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Gwamnatin mulkin soja ta Guinea ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba ga matsalolin lambar shugabannin Afirka ta yamma na barin bararren shugaban kasar Alpha Conde bar kasar. Dubannin mutanen Guinea sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akaba wa kasar su, yayin da shugabannin kasashen Afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin ajiya. Amma ba kawai a wajen filin jirgin sama na Conakry babban birnin kasar ba, inda aka nuna rashin amincewa. Gwamnatin mulkin soja ta Guinea, wacce ta kwace mulki makonni biyu da suka gabata, ta ce ba za ta miƙa kai ga bukatun yankin ba, ta kuma kyale hambararren shugaban kasar Alpha Conde ya fice daga kasar. Akalla mutane biyu ne suka mutu, yayin da wasu sama da 20 suka samu raunuka sakamakon fashewar wasu abubuwa guda uku a yau Asabar a garin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan, inji wani jami'in kungiyar Taliban. Zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunta kusan 20, inji jami'in na Taliban wanda ya nemi a sake sunansa, kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri. Mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata, inji shi. Ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girman barnar da musabbabin fashewar. Har-harin su ne fashewar mabumai na farko tun bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. Wani jami'in sashen kiwon lafiya na lardin Nangarhar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai ne AAP cewa mutane uku sun mutu, yayin da 18 suka jikkata. Kafafen labarai na cikin gida da dama sun ba da rahoton har-haren, sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu da raunata 19. Haɗakar ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar Hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Asabar a zaben farko na ƙasar da suke fatan shi ne makasudin kawar da Firayim Minista Viktor Orban. Bayan shekaru da aka yi ta cece-kuce da asarar ɗimbin zaɓuɓɓuka, 'yan adawa daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe yana mulki daga mulki a zaɓe mai zuwa. Kawancinsu na jam'iyyu shida wanda aka kafa a bara ya kunshi jam'iyyun siyasa daban-daban, masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin mazinjiya. Suna zargin Orban mai shekaru 58 wanda ke yawan faɗa da Brussels kan baƙin haure da ƙa'idojin doka da cin hanci da rashawa da cin zarafi tun lokacin da ya hau mulki a shekarar 2010. Yanzu suna fatan sabon tsarin zai zama hanyarsu ta kayar da jam'iyyarsa ta Fides mai girma a Hungary. Yarjejeniyar jirgin ƙarƙashin ruwa na nukiliya na wannan makon tsakanin Amurka da Australia na barazana haddasa rarrabuwar kauna a Australia, inda tuni wasu masu suka suka ce yana yin haɗari ga tsaron Australia maimakon inganta shi don fuskantar sojojin China da ke tekun kudancin China. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Amurka za ta taimaka wa Australia ta gina aƙalla jiragen ruwa masu ƙarfin nukiliya guda 8 a cikin shekaru 20 masu zuwa, da mai gurbin jiragen ruwanta ne yanzu dake aiki da diesel guda 6. Wannan shine karan farko tun shekarar 1958 da Amurka ta raba fasahar nuclear ta kashin ruwa, kasancewar a baya kawai ta raba ta da Ingila. Yarjejeniyar ita ce babbar alamar haɗin gwiwar tsaro mai ban mamaki wanda ake kira AUKUS, wanda shugabannin kasashe uku suka sadar, Australia, Britain da Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bari mu shiga duniyar rahotanni. Duk a cikin yaƙi da ta'addanci da kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci da na addinai a Najeriya, da ƙoƙarin ganin an maido da zaman lafiya cikin al'umma, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin ministan labarai Alhaji Lai Muhammad ya ce suna shirin buɗe damar aikin kamfanin sada zumunta na yanar gizo, wato Twitter, da suka dakatar nan da 'yan kwanaki kalilan, sai dai ministan bai bayyana wasu gamsassun bayanai dangane da hakan ba. Wannan dai ya zama abin da ministan kan faɗa a duk lokacin da ya samu damar hakan, tamkar shi ne babban aiki da ya fi sawa a gaba kenan. Abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya daga birnin tarayya ya aiko muna da ƙarin bayani.
Batun Twitter dai kan kai ga bayanan bayan taron mako-mako na Majalisar Zartarwar Najeriya akan nan da zama cikin tambayoyin da manema labaru kan yawaita yi wa minista.
I can tell that we are just actually just few more days. All we're trying to do is
Lai Muhammad na amsa tambaya daga manema labaru kan Twitter bayan kammala taron majalisar zartaswa na mako-mako da shugaba Buhari ya jagoranta. Yana jaddada cewa nan da 'yan kwanaki kalilan gwamnatin za ta dage dakatarwar. Ministan gwamnatin Najeriya da kamfanin sadarwar na yanar gizo, ministan da ya nace wajen nuna nan ba da dadewa ba, za a dage dakatarwar lokacin da aka yi masa takamaiman wani lokaci ne.
Look, honestly, I can't be more specific, couldn't be very.
Hakan na faruwa ne idan masu kishirar shiga Twitter ba zagaye-zagaye. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da Twitter bayan goge wani sako na shugaba Buhari kan matakin ba sani ba sabo kan 'yan awarin Biafra. Gwamnatin ta buƙaci kamfani ya yi rajista da hukumomin Najeriya da kuma ɗaukar wani wakilin Najeriya a majalisar. Masu sharhi irin su Abdulrahman Kwacham ya ce abin takaicin shi ne koda wasu 'yan Najeriya ba za su daina ɗabi'ar yaɗa ƙiyayya ta kafar da ta shafi faɗaɗa ƙiyayyar addini da ɓangaranci.
A Najeriya yau duk abin da ake amfani da shi a social media mun kai mu everything, amma in ka shiga social media in banda musamman yaran mu 'yan ayewa su zagi wannan wanda social media na an yi shi ne don dukiya a ci gaba, amma ba shi bane suke yi. In ba ya in har Angola za ta yi telefon, Uganda za su yi shafukan sada zumunta na suna kansu, a Najeriya me ba za mu yi ba? Ba sakaci mu bane ka wani duka ba? In ba muna da sakaci ba abin zai faru ba?
Wasu 'yan Najeriya da dandalin ya zama musu jiki kan bi ta bayan fage wajen shi na ke cewa yana da hatsari ainu, da hakan na buɗe damar kutse daga 'yan damfarar yanar gizo da kan sace bayanan. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya. A ci gaba da neman bakin zaren warware ƙalubalen juyin mulki a ƙasashen nahiyar Afirka, shugaban ƙasar Ghana kana shugaban ƙungiyar ECOWAS Nana Akufo-Addo ya kai wata ziyara kasar Guinea Conakry tare da shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara don tattaunawa da shugaban mulkin sojin kasar karkashin jagorancin Colonel Mamadi Dumboya akan juyin mulkin kasar na ranar 5 ga watan Satumba. Ko me wannan ziyarar ta kunsa? Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na ɗauke da ƙarin bayani.
Da dukkan alamu akwai jan aiki a gaban kungiyar rayar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko kuma CEDEAO akan bukatar mayar da kasar Guinea akan turbar demokradiyya a cikin karamin lokaci. Ministan harkokin wajen Ghana Shelly Ayokubochi tana cikin tawagar shugabannin da suka gana da shugabannin sojojin Guinea wanda suka kifar da gwamnatin Alpha Conde. Ta kuma ce Colonel Dumboya ya tarbe su da hannu biyu-biyu.
He was very open, very frank, we had very frank conversation engagement.
Ta ce ya fayyace mana komai bai moye mana ba. Mun samu tattaunawa ta gaskiya da shi. Ta ce kamar yadda na faɗa a baya, zamu koma saboda ba zamu iya bayyana abubuwa da muka tattauna a yanzu ba. Ganawar ta birnin Conakry na zuwa ne wuni guda bayan wani taron gaggawa da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kira a birnin Accra akan matakin da ECOWAS za ta dauka akan batun gini da Mali. A wurin wannan taro Akufo Addo ya buƙaci mahalarta su zakulo hanyar daidaita al'amura a ƙasashen biyu.
We are required to take informed decisions on these matters.
Akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai akan waɗannan batutuwa guda biyu da za su daɗe suna tasiri akan ci gaba da tsaro da demokuraɗiyyar yankinmu. Shugaban hukumar zartarwa ta ECOWAS Jean-Claude Kissi-Brou ya ce shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma sun buƙaci sojojin gini su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya cikin gaggawa. Shugabannin kasashe sun hakikance cewa kar shirin mika mulki ya dauki lokaci mai yawa, har ma sun kayyade cewa ka a wuce wata shida a gudanar da zaɓe a ƙasar. Masu sharhi akan sha'anin tsaro kamar su Irbad Ibrahim suna ganin akwai buƙatar ECOWAS ta yi takatsantsan akan matakan da take ɗauka.
To yanzu ECOWAS ba ta sa hankali ba, aka ce za a doki karfin tuwo a karbi mulkin a sa hannun shugabanni na farin hula da ya samu yaki a Gini. So shi na da diplomasiya ne ya kamata yi amfani da ita yau da kullum har a sha hankalin su manyan sojojin a yi a masanya samu transitional government har da ya jefa ƙuri'a a zaɓe wanda ya cancanci ya zama shugaban.
To ko menene makomar tsohon shugaban kasar Alpha Conde? Sai Irbad ya ce
ECOWAS ta ce a sake shi. To wani irin saki za a mai? An sake shi an bar shi a cikin gini ko da yake an ce an fadda shi, amma yana da tasiri a wannan kasa. To wasu kuma na da kaman kanda Yaya Jame ya bar Gambia, kanda Blaise Compaore ya bar Burkina, da sauran shugabanni dai da aka fadda su na Tunisia, Ben Ali ya bar Tunisia da sauransu, da a bar Alpha Conde ya je wata kasa daban.
Bacci rikicin da ake fama da shi a kasar Gini, shugabannin kasashen Afirka ta yamma suna kuma kokarin nemo hanyar warware matsaloli da ake fama da shi a kasar Mali, wanda tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke jagorantar masu shiga tsakani. Baba Yakub Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka.
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Dan Allah a tambaya mana masana tsaro, shin wai menene tasirin dauko sojojin haya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasar domin samar da tsaro tare da yakar ƴan ta'adda? Anya ba baiwa wasu ne sirrin ƙasa ba? Anya ba gazawa ce ga ƙasa ba? Sannan wace ƙasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar? Sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya? Masu tambaya, Comrade Murtala Abubakar Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari jihar Sokoto. To idan su Comrade Murtala Abubakar Sokoto na saurare da amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga group captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in za ku da gefe, Hassan Maina Kaina gare ka.
Masu sauraro, a yanzu haka ina tare da ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, wato group captain Sadiq Garba Shehu, wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. Ranka dade ko zaka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojojin haya a nan Afrika?
Masu tarihi suna cewa aikin sojojin haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin ɗan adam. tun lokacin mulkiya wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke mulki akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaki saboda kun sun yi suna a wajen yakin nan su sai suka zama kowane sarki in yana da yaki zai iya daukan waɗannan mutanen aiki su je su mushi yaki in sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai mutu to kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulkiya amma na biyu sai mu koma kuma muga shi kuma meye tarihin amfani da sojan haya a san Afirka to sunan sojan haya yayi kauri ne tun lokacin yakin neman yancin kai da aka yi a Angola Zimbabwe South Africa da Rhodesia wanda ake kira Zimbabwe yanzu wato a wannan lokaci kasashen Ingila da kasashen Portugal wanda yake sune suke mulkin waɗannan kasashen su a lokacin ba su da isassun mutane da za su dauki ƴan kasan Portugal ko ƴan kasan America ko ƴan kasan Ingila su je su musu yaki a wannan Rhodesia din ko kuma South Africa ko Angola so abinda suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da Turawa suke yi a waɗannan kasashe to a Afirka saboda wannan tarihi cewa su Turawa mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya saboda zaka tunawa a wurin 1970 kungiyar kasashen Afirka OAU kafin ta zama African Union ita fara fito da doka inda ta hana kasashe su yi amfani da sojojin haya to ba saboda komai ba saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da Turawan mulkin mallaka da suke so su kare ma'aikatun su da mutanen su da suke kasashen Afirka wanda ba su samu mulki ba inda ya samu bakin suna kenan wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan dan kasashen Afirka ba su kashe ta ba to amma kuma da duniya ta zo ta canza sai shi wannan aiki na sojan haya yazo ya sake samun wani sabon fuska me ya sabon fuska kasashe kamar America waɗanda yake suna daukan duniyar ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin siyasan su na America alal misali kaga jama'a suna iya cewa me zai sa America ta dauki sojoji ɗan America ta kai su wata kasa wanda ba America bane aje ana kashe su to su a wannan kasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu so idan America tana da wani kasa da take je ta yaki maimakon ta tura ƴan kasanta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a Somalia sai su dauki waɗannan sojojin haya amma sai aka zo aka canza musu suna kamar yadda dai wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi haka su ma suka canza maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin haya yanzu suna kafa kamfani saboda a ba abin kamar zance biyar a canza makanzo suna suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan kasashen suna da wani abu da suke so su yi a boye ko asiri wanda yake ba sa son su sa ƴan kasar su a cikin wani aibi sai su dauki waɗannan mutanen su kuma ƴan jari hujja ne su ba su da kasa duk wani kasa da ta dauke su za ta biya su za su je su yi mata aiki za ka yi mamaki ka san cewa yakin da aka yi a Iraq wanda America ta yi yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojin ta bane na kanta ne sojojin haya ne da ta dauko kuma a ciki za ka samu mutane daga kasashe da yawa suna da kamfanin za ka je ne a dauke ka aiki to kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai wanda aka fara tun lokacin mulkiya yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunan su sai a dauke su aiki wani lokaci aikin kuma kala-kala ne na yaki kaga akwai wanda aiki ne tsagwaren yakin za a yi akwai wanda kuma za su ba su ko su dinga daukan musu safara ta jiragen sama ne abin da mutane ba su sani ba yawancin manyan kasashen nan yanzu idan yaki ya kama saboda kawo alim sa ba da America idan yaki ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abin nan za su tura nan sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa nan abin da ya faru a Iraq kenan abin da ma ya faru a Afghanistan kenan duk inda America take yaki ba a kasanta ba za ka tarar cewa tana amfani da sojojin haya to America ce ta yi nisa isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa Russia ma tana da wani Wagner group to kuma a America zaka ji ana maganan executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a Liberia sun yi amfani da su a Sierra Leone a rubutance America ne take bada wannan you know wannan tallafi na yakin da aka a Somalia ko a Sierra Leone ko a Liberia amma sojojin haya ne suke dauka
to ana ta cewar tsohon shugaban Najeriya ma yayi amfani da sojojin haya wato Dr. Goodluck Jonathan domin yaki da Boko Haram ana dadda za a yi zabe wani karin bayani zaka mana tun haka sannan kuma kulli ana biyan kudin sabulu idan aka yi amfani da sojojin hayan nan
sai mu koma a lokacin da shi tsohon shugaban kasa Jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka dauko asalin su ɗan abun nan ɗan ƙasar Afirka ta Kudu ne aka dauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka dauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi ɗan bai yake ya sake kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka dauko su maganar su magana ce ta kuɗi ba za su zo su fada ne saboda suna kishin ƙasar ka ba ku suna a ka biya su kuɗi amma kuma a maganar gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu in suka yi abu nan amma kamar dole of course mutum ya zo zai maka yaki ai dole akwai wasu sirrin ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a jiya musu liƙan asiri so kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulkiya har yanzu ya ci gaba abin da ya canza shine maimakon ɗaiɗaiku a dukkan su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai ɗan haya da zaka dauka in kana da yaki zo su maka yaki kamar yadda muka gani lokacin mulkin Jonathan wanda ke kuma shi kuma shugaban kasa na yanzu bai yarda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in kace zaman lafiya wannan tambayar tana da dan sarkaki saboda me yawanci kamar yadda nace maka ala misali Ingila tana da wani company da ke haka diamond a wata kasa can suna son aje a karo wannan mutanen ba za su dauki sojoji farin fata in America suka yi ba dan in America za su tada tsi akan wannan sai su dauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya bane wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aiki amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone Ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka America za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin haya suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin tarihin cewa Ingila ko America ta taimaka an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukatar ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine America ta taimaka a Somalia ta taimaka a Sierra Leone ta taimaka a Liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake da kaga a turance ma an ji ana so ma a daina amfani da wannan sunan masu nayi yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi san a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake nace maka tun a tarihin mulkin mallaka a kasashe kamar su Angola don aka ce dan sojan haya ana musu wani kallo har yanzu akwai wannan treaty din na Organization for African Unity wanda yace su kasashen Afirka sun hana maka su amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da ake wannan treaty din kasashen Afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro
a kaftin ko ai cewar a ina ne sojojin haya suka taba aiki har suka samar da zaman lafiya sannan a ƙarshe waɗanne kasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya
a kasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya kaga zaka iya kirga America suna da kamfanoni da yawa don doka ta bada daman a kafa waɗannan kamfanonin sannan za ka yi maganan South Africa Afirka ta Kudu su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin Jonathan Daidai lokacin za a daine daga South Africa ka ɗauko su sannan a yanzu su ma kwanan nan Russia su ma suna da wani Wagner Group wanda shi ma yana wannan aikin sannan kasashen da suka tarwatse ƙarƙashin Russia ta da kamar su Ukraine nan da sauransu saboda tattalin arzikinsu suna da makamai suna kuma da sojoji kaga kamar kuma wato lokaci hadaka ake samu kaga zan sake dawowa Najeriya kamfanin da aka kawo da South Africa yazo yayi aiki yayi ma aiki ma gwamnatin Jonathan a ciki zaka samu ɗan Ukraine a ciki zaka samu dai mutane da kasashe da yawa kamfanin yana yiwa an kafa shi a kasa ne amma an saka tashi su ma za su nemo su ne su dauke su saboda ba kamfani ne a tsaye ba in aiki ne ya samu kamar yadda zaka je ne kana so kai gini a nan Abuja ka zaga ya kaje ka ga mai plaster nan ga ne ga electrician ka dauko suka tafi su ma haka suke harda mutane ba ruwansu kamar yadda nace da maganan kasa su magana ne na ka ba su kuɗi su maka aiki amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba kaga alal misali da suka yi ma gwamnatin Jonathan aiki kaga ai har wani video suka yi wanda ya nuna nasaran da suka ci a cikin kwanaki 100 ina jin da su suna wannan yaki
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin group captain Salim Garba Shehu Murabus mai ansa mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Ni Ibrahim Kadamusi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma sai muka muku labaran tamola a takaice.
Wasanni a takaice.
Manazarta lamurin wasanni na ci gaba da yin sharhi akan yadda karamar gasar kwallon kafar mata ta kasashe shida na Afrika da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta shirya ke ci gaba da samun daukaka a matakin duniya baki daya. Gasar wace ba wata sabon bace ta sami amincewar hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA da yadda ma shugaban hukumar Gianni Infantino ya yi tattaki har zuwa Najeriya domin shaidar kaddamar da so magasar a ranar Larabar da ta gabata a birnin Lagos. Kungiyoyin kwallon kafar mata na kasashe shida ne yake fafatawa a gasar da suka hada da Mali da Morocco da Ghana da Kamaru da Afrika ta Kudu da kuma Najeriya mai karbar bakuncin gasar. Shugaban na FIFA ya yi amfani da damar inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma uwar gidansa a lokuta daban-daban. Kana kuma ya ba kowannensu kyautar rigar wasa mai launi da tambarin hukumar FIFA rubuce da sunansu da kuma lamba 10. Infantino ya jinjinawa kokarin Aisha Buhari na shirya gasar wanda yace za ta taimaka aino wajen bunƙasa lamuran kwallon kafa ba a Najeriya ko nahiyar Afrika kadai ba har ma da duniya baki daya. Akan haka ne kuma ya baiwa shugaba Buhari tabbacin cewa hukumar ta FIFA za ta hada karfi da gwamnatin Najeriya wajen ganin an samar da zaman lafiya da haɗin kai a kasar ta hanyar amfani da kwallon kafa. A wasan farko ta buɗe gasar mai masaukin baki wato ƴan wasan Najeriya na Super Falcons sun doke na kasar Mali da ci 2 da nema, yayin da ita ko Afrika ta Kudu ta doke Ghana da ci 3 da nema a jiya Juma'a. A Ingila kuma kungiyar kwallon kafar Liverpool ta dare saman teburin gasar Premier bayan da ta yi nasarar doke Crystal Palace da ci 3 da nema a yau Asabar. Dan wasan kungiyar ta Liverpool Sadio Mane na cikin waɗanda suka zura mata kwallo a wasan na yau wanda ya bada adadin kwallaye 101 cif kenan da Mane din dan kasar Senegal ya zura a zamansa kungiyar. Liverpool din ta yi galaba ne a wasanni 4 daga cikin 5 na gasar da aka buga ya zuwa yanzu inda kuma ta yi kunnen doki a ɗayan wasan. To sai dai ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyar ta a gasar wato Manchester City ita kan kunnen doki ta yi da Southampton ba wanda ya zura kwallo ko ɗaya a cikin gidanta na Etihad. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau Arsenal ta doke Burnley da ci 1 da nema wanda ya bata nasara karo na 2 kenan bayan da ta sha kashi a dukkanin wasannin ta 3 na farkon buɗe gasar ta bana. Brentford ta bi Wolves har gida ta doke ta da ci 2 da nema yayin da Norwich ta karbi bakuncin Watford ta kuma sha kashi da ci 3 da 1. Tsohon shahararren dan wasan kasar Brazil Pele ya ce yana samun sauki sosai duk da yake an koma kwantar da shi a sashen kulawa ta musamman na asibiti bayan da aka yi masa tiyata a makon da ya shige. A ranar Larabar da ta gabata ne aka sallami Pele mai shekaru 80 a duniya daga asibiti bayan an yi masa tiyata a kwakwalwa to amma kuma aka sake kwantar da shi. Hukumar asibitin Albert Einstein da ke Sao Paulo ta bayyana cewa an sake kwantar da shi ne a matsayin matakin kariya da ƙara bashi kulawa. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia da fatar ku kwana lafiya ku kuma agogon mu a nan gundumar Colombia na cewa karfe 5 saura minti 1. Peace.